بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله. barkan mu da saduwa a darasi na 10 a cikin wannan littafi mai albarka kitabu tauhid. A yau wannan yammaci na 6 daga watan 7 hijira 1418, kuma 6 daga watan 11 1997 miladiya. Babin da za mu tashi a kai yau, babu ma ja'a fi dhabhi li ghayri llahi. Haka ne ku? Babu ma ja'a fi dhabhi li ghayri llahi, wato babi ne da yake magana a kan ma ja'a dangane da abin da ya zo na nassi na Qur'ani ko na hadisi, fi dhabhi cikin hukuncin yin yanka, li ghayri llahi ba don Allah ba. Mutum ya yi yanka domin wani ba don Allah ba. To menene hukuncin hakan? Malamai sukan yi babi irin wannan, wato su kyale hukunci ba tare da sun ce haramun ko shirka ko ya halatta ko bai halatta ba, saboda su kyale ka su dogarar da kai da nassin da zai biyo baya. Nassokin da za su zo baya za su nuna maka yanka haƙƙi ne nawa. Idan ya tabbata yanka haƙƙi ne na Allah shi kadai, to duk wanda ya yi yanka domin wani ba Allah ba, ya zo mai aikata ka sai ya kyale ka da fahimtarka, sai ya dogarar da kai da nassi kai tsaye don nassi ya fahimtar da kai menene hukuncin. Kafin nan ya kamata mu san cewa yin yanka zai zanto zai ɗauki siffa biyu: yanka da nufin ibada da kuma yanka a al'adance. Idan muka ce yanka da nufin ibada, shi ne mutum ya kwanta ragowar yankar da shi ko ya yanka shi ko wata dabba ya yanka ta, ya zanto a zuciyarsa yana neman kusancin Allah da wannan abin da ya yi. Shi ne irin yankan da ake alayya, shi ne irin wanda ake a sula, shi ne irin wanda ake a hadaya ta aikin haji, shi ne wanda ake a fidiya. Mutum ya kasance ya kwantar da dabba ya yanka ta a zuci, wannan aikin na yanka dabba ɗin ya kasance zuciyarsa ya yi haka don neman kusancin Allah, don neman yardan Allah. Wannan ba a yi don kowa, sai don Allah. Da zaran mutum ya kwanta dabba ya yanka ta a zuci, ya zanto manufarsa neman kusanci zuwa ga wani wanda ba Allah ba, to ya yi shirka. Wannan wani annabi ne ko mala'ika ne ko waliyi ne ko wani salihin bawa ne ko aljani ne. In dai mutum ya yi wannan don neman kusanci da wani wanda yake ba Allah ba, to abin da ya yi shirka ne, babbar shirka irin mai fitar da mutum daga cikin musulunci. Ina fata an fahimta. To wannan shi ne yanka, wanda babin da muke kulla zai magana sai. Amma akwai lokacin da za ka yanka dabba don wata munasaba, don wata dangantaka. Za ka yi baki daga wani gari za su zo wajenka, sai ka yanka dabba don ka karrama su da me, da naman. Wannan abu ne wanda yake na al'ada, zai iya shiga babi na wato babin al'ada, sai dai wani lokacin ya zanto shari'a ta amince, wani lokacin ya zanto shari'a ba ta amince ba. Amma dai a nan shirka ko rashin shirka baya shiga cikin nan gurin. Kun fahimta da kyau? Mutumin da yanka dabba don tarban bakinsa za su zo daga wani gari, ya yanka musu kaji a yi musu abinci. Wani shugaban su zai zo daga wani gari, ya yanka masa rago. Waɗansu mutane za su zo daga wani gari, ya tana don musu abinci irin wannan. Wannan wani abu ne, in ya yi don girmama bako yana da lada mai girma a wajen Allah. Don Allah ne ya nuna a girmama bako ɗin, sai zanto bauta ce ya yi ga Allah. Ya karrama ɗan adam amma bauta ga wa? Ga Allah. To wannan abu ne mai lada. Ina fatan kun fahimta da kyau. Amma abin da ake kallo yanka ya zama shirka shi ne niyyar mutum ta zuci. Su mushrikai na da haka suke yi, sai su taho da manyan raguna a shekara ana ciyar da su, ana shayar da su. Sai shekara ta yi, sai a zo gaban gunki, sai a yanka don neman kusancin gunkin. Ina fatan kun fahimta. hukum ga wannan shirka ce mai fitar da mutum daga musulunci. Har yanzu kuma cikin masu karrama waliyai akwai wanda suke haka, wanda dabbar ma ba a yanka ta sai an je daidai kabarin waliyai don a nuna neman kusanci da shi wajen yanka wannan dabbar. To wannan ba shirka ce, karara bauta ce ga wani wanda ba Allah ba. Ina fatan kun fahimta. باب ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له سكن آير وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الله يتيذ مزهر صلى الله عليه وسلم قل كثير kai ce la ka fada wa mutanen Makka don saboda wannan aya tana cikin suratul an'am, suratul an'am ko makkiya ce gaba ɗayan ta, ka ce da su inna salati lallai sallata wa nusuki da yankana wa mahyaya da aikin da nake yi a rayuwata wa mamati wanda kuma nake zo har in mutu akai lillahi dukkanin sana Allah ne, ba ɗaya da nake yi don wani wanda ba Allah ba cikin ababen da lissafa lillahi na Allah ne shi kadai rabbil alamina ubangijin halittu wanda ya halitte su yake kulawa da su la sharika lahu ba ya da abokin tarayya. Wannan la sharika lahu din kamar hal ne na lillahi halata kaunihi la sharika lahu wa bidhalika umirtu da haka aka umarce ni. Menene hakan da aka yi isharar zuwa da rikin da ismul isharar al-islam? Da haka ne aka umarce ni ya zanto ibada gaba ɗaya ka tokan ɗinta ta Allah ce, wanda wannan shi ne ikhlas ala lillahi dinul khalis. Inna anzalna ilaykal kitaba fa'budillaha mukhlishan lahud din wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ddin. Dan haka wa bizalika ismul ishara yana ishara ne zuwa ga ikhlasi, wanda ake iya fahimtar sa a ma'ana karkashin abin da muka karanto a baya, ko da ba a furta shi ba a cikin jerin ayar da muka karanta. Kun fahimta da kyau? Wa bizalika umirtu da hakan aka umarce ni, wa ana awwalul muslimina kuma ni ne farkon musulmai. Aka ce annabi take faɗa haka, ni ne farkon musulmai. Kul inna salati wa nusuki. As-salat tana da ma'ana guda biyu. As-salatu tana zuwa da ma'anan addu'a, as-salatu kuma da ma'anan wata sananniyar ibada wadda ta kunshi tsayuwa da ruku'i da sujada da karatu da tasbihi. Ana buɗe ta da kabbara, a rufe ta da me? Sallama. Inna salati lallai sallata, to a nan gurin shin sallah da ma'anar addu'a ko kuma sallah da ma'anar ibada sananniya wanda muka yi bayanin ta, wanda ake nufi sallah da ma'anar ibada sananniya. Wa nusuki, lafazin an-nusuk yana da ma'ana a larabtansa yana da ma'ana a shar'ance. A larabta idan an ce an-nusuk ana nufin ibada, kowace irin nau'i daga cikin ibada. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadd dhikra. Annabi ya ce khudhu anni manasikakum. An-nusuk a shar'ance ana nufin yanka. An gane ku? Da haka Ubangiji ta'ala ce fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Ta da yanka ke. To wanne ake nufi a nan ma'anar nusuk? Ma'anarsa ta shari'a ko ma'anarsa ta larabci? Ma'anarsa ta shari'a shi ne mai yanka, ma'anarsa ta larabci shi ne mai ibada. To a can gurin wajen sallah mun ce ma'anarsa ta shari'a ko ma'anarsa ta larabci, nan ma kuka ce ma'anarsa ta me? Ta shari'a. To saboda me? Shi ne malamai suka ce duk lokacin da aka sami ihtimali lafazi ya zo zai iya bada ma'ana guda biyu. Al-ma'ana al-ula ya zanto haqiqa lughawiyya, al-ma'ana ta biyu ya zanto haqiqa shar'iyya. ايهما يقدم الحقيقه الشرعيه kullun wannan ka'ida ce sananniya haƙiƙa ta shari'a ita ake gabatarwa sama da haƙiƙa ta larabci saboda annabi ya zo da qur'ani da hadisi dan ya koyar da shari'a ba dan ya koyar da larabci ba sallallahu alaihi wasallam nassun qur'ani da a koyar da shari'a ne ba dan a koyar da larabci ba to da haka dai a takaice kaga ana cewa annabi yake lalle sallarsa da yankansa da zai yi wa mahayai mahayai shine duk abin da zai gudanar a rayuwarsa wa mahayaya da rayuwa abinda zan gudanar a rayuwata wa mamati har kuma in mutu a kai an gane ku wato ba wai yayi ya bari ba kenan abinda zai gudanar a tsawon rayuwarsa kuma har ya ne har ya kai ga mutuwa a kai duk wannan abin gaba ɗaya lillahi rabbil alamin saboda ibada ba a zuwa wani lokaci da za a ce an daina ta Allah ya ce da annabin sa fa abudu rabbaka hatta ya fiye talifin ka bauta ta ma ubangijinka har yaƙini ya zo maka ma'ana har mutuwa ta zo maka wannan yaƙini shine Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun kuma shine abinda annabi Ibrahim da annabi Yaqub kowanne ya wasiki ga ƴaƴansa wa awsa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allaha safa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun daidai ke da ma'anar wa abu rabbaka hatta ya fiye ka laifi don haka abinda zan aiwatar a rayuwata har ya zuwa mutuwata ya zanto na Allah ne kawai shi kadai wadannan suka ce wa mahayaya gudanar da rayuwata wa mamati da kuma gudanar da abinda zai biyo bayan rayuwata lillahi duk dai Allah ne kadai an gane ku to wannan shine ke nuna tsabagen ikhlasi gaba ɗaya lillahi rabbil alamin shine shekul islam ibn taymiya ke cewa a nan gurin ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haɗa tsakanin manya-manyan ibadu guda biyu ibada da ta shafi gangan jiki mafi girman ibada ita ce sallah ibada ta shafi dukiya mafi girman ibada ita ce yanka ka yanka dabba domin kusanci da Allah to wannan ita ce mafi girman ibada to sai dai ko anan akwai munakasa mai tsawo tunda ibada ta dukiya mun riga mun san wata ibada sai kamata ta zama ajin farko zakka tunda tana cikin rukunin islam amma shekul islam ya san da wannan kuma ya faɗi wannan shi a fahimtarsa girman ba wai dan ibadar ba sai dan abin da ke wanzuwa a cikin zuciya ikhlasi tunda yanka lokacin da zaka yi da neman kusancin ubangiji galibi ba a ce a yaƙe ka da in ka ƙi zakka ko ana iya ƙinyatar ka in ka ƙi saboda haka in tilasta ka aka yi kai wannan an tilasta ka ne dan a fitar da haƙin Allah samun ladanka kuma wannan gurgurdan niyya ne wanda baka da ita mai girma innamal a'malu kuma binniyat amma duk wanda ya kwantar da rago dan neman kusancin Allah ya yanka kuma ya ciyar da naman ga miskinai to wannan ba karamar ibada bace ba cikin ibadojin dukiya wannan tana cikin shugabannin ibadoji da ake yi da dukiya an fahimta ko akwai hikima mai yawa cikin wannan don haka Allah ya haɗa su tare da sallah a wuri biyu cikin alkur'ani wuri na farko nan inna salati wa nusuki wuri na biyu inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar fasalli li rabbika sallakin wanhar yankakin an haɗa su wuri biyu a cikin alkur'ani mai girma shine kuma ake cewa ita sallah wannan tsabagen mu'amala ke tsakanin Allah da bawan tsakanin bawa da ubangijinsa yanayi ne don Allah an gane ko yanka kuma akwai mu'amala tsakaninka da ubangiji sannan akwai kuma al-ihsanu ila al-khalqi kyautatawa zuwa ga bayi to bawa nagari shine wanda ya zanto mai kyakkyawan mu'amala tsakaninsa da ubangiji ko mai kyakkyawan mu'amala tsakaninsa da halittu sai sa Allah ce inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun alladina taqaw sun gyara mu'amala tsakanin su da Allah wal ladina hum muhsinun sun kyauta tawa mutane to wannan wata kololuwa ce ta ibada ba kowa ke kawa ba sai wanda Allah ya masa gaban ka tar Allah ka mu cikin su inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin dukkan wannan na Allah ne rabbil alamin ubangijin halittu لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين النبي يقول وانا اول المسلمين لي ني فرقون مسلمين تو wannan wata irin awaliyya ce ko dai tantu awaliyyatun zamaniyya ko ta zanto awwaliyatun ma'anawiyya, awwaliyatun zamaniyya, awwaliyatun ma'anawiyya. Awwaliyatun zamaniyya ya zanto kafin a samu kowane musulmi a sararin duniya annabi ne ya zanto farkon. Ta fuskar zamanance shi ne farkon musulmai. Awwaliyatun ma'anawiyya ya zanto kafin ka an samu waɗansu musulmai, bayansa ba an samu, amma da wanda suka kafinci da wanda suka zo bayansa ba wanda musuluncinsa zai fi kai batsai irin na annabi. Wanne zai dace da ayar? Na farko ko na biyu? Na biyu. La sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nan gurin awwaliyatun ma'anawiyya ce, ba awwaliyatun zamaniyya ba. Domin awwaliyatun zamaniyya kafin annabi akwai waɗansu annabawa, kamar yadda Qur'ani ya nuna. Akwai al'ummai kamar yadda Qur'ani ya nuna. Ubangiji ya koro masa kisar annabi Nuhu gaba ɗaya, bayan ya zo ƙarshen ta sai ce ne tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin. Labari ne na gaibu, baka nan ya faru, yanzu muka koro maka wannan labarin. Ma kunta ta'lamuha anta, kai da baka san wannan labarin ba, wala qaumuka, mutanenka ma da basu san wannan labarin ba, min qabli hadha, kafin yanzu a yi maka wahayi. Da haka ne fasbir innal aqibata lil muttaqin, bayan an koro masa labarin annabi Nuhu. Haka bayan an koro masa labarin annabi Musa, aka ce masa ma kunta bi janibil gharbi idh qadayna ila Musa al-amra wa ma kunta min ash-shahidin. Aka je gaba aka ce ma kunta bi janibi turi idh nadayna walakin rahmatan min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadirin min qablika. Haka da aka kawo kisar annabi Yusuf aka faɗa masa. Haka da aka kawo kisar annabi Zakariya aka faɗa masa. Duk inda aka kawo masa kisa sai an nuna wanda an sanar da shi abinda da bai sani ba, saboda mutane ne da suka faru kafinsa, sai nuna ba shi ne farkon mutane ba kenan. Nassin Qur'ani kenan. Qur'aninsa da aka saukar sai an ce masa littafi ne da ya zo don ya gaskata littafan da so gabace shi. Ya nuna ba shi ne farkon littafi ba kenan. Akwai littafan da so gabace shi. Haka annabi ba shi ne farkon mutane ba, akwai mutanen da so gabace shi. Kun fahimta nan da kyau? Kaji kenan maganar cewa annabi shine farkon halitta, wannan magana ce mara asali. Hadisin da yake nuni da rufe hadisin Baihaqi hadisi ne mara asali, hadisi ne maudu'i, ƙarya ake ma annabi aka jingina masa. Amma hadisi ingantacce, farkon halitta shine alƙalami. Farkon abin da Allah ya halitta alƙalami. Yace da alƙalami rubuta, alƙalami yace yanzu rubuta, Allah ya ce rubuta abin da zai faru a duniya tun daga farkon ta har ƙarshen ta. Alƙalami ya rubuta abin da zai faru a duniya tun daga farkon ta har ƙarshen ta. Hakan ya faru kafin halittar sama da ƙasa da shekara 50,000, kamar yadda annabi ya faɗa. Kafin a halitta sama da ƙasa da shekara 50,000, an sa alƙalami ya rubuta har zaman nan da za mu yi yau. Ba abin da zai faru wanda alƙalamin bai rubuta ba. To wannan shi ne farkon halitta. Amma in ba haka ba, wato ita bid'a kullum ana gina ta ne akan tanakudi. Sai ka zo ka ce annabi shi ne farkon halitta, to da ka zo ka ce shi ne farkon halitta, sai kuma ka zo kissar sa a daren maulidi, sai ka ce shi ne Muhammad dan Abdullahi, dan Abdulmuttalib, dan Hashim, dan wane, dan wane, har ka je zuwa ga annabi Isma'il. Annabi Isma'il dan annabi Ibrahim, annabi Ibrahim ka san sunan mahaifinsa Azar. To daga nan gurin abin da ya sama kuma su waye, duk ba ka san su ba. Wanda Qur'ani ya labarta maka ba. To bene ne wannan, wani irin tafsira da walwala ne? Ka ce shi ne farkon halitta, ya kamata a ce wani ya haife shi kenan? Amma a fara watsa da Hausa, a tsara da Larabci, a ce masa manzon Allah baban ku so mu danwa dan suwai ba. Inda shi ne farkon halitta, zai kamata kenan wani ya haife shi? Ba zai yi ba. Wannan duk labarai ne marasa tuki, labarai ne marasa tuki. Wato annabi sallallahu alaihi wa sallama, Ubangiji ya tabbatar masa da falala, kuma tabbatar da falala ba wai dole sai in ka tabbatar da shi ne farkon halitta ba, sannan ya zanto yana da falala. An gane ku? Zuwansa a ƙarshe bai nuna baya da falala ba. A'a, wannan shi ke nuna cikakken falalarsa, ya zo a ƙarshe ne aidan ya kasance ya fi kowa ɗin. An gama turo kowa, kowa ya kammala aikinsa, har yanzu duniya kuma tana buƙatar gyara. Da ya zo ya gyara kuma ba za a sake turo wani ba. Wannan gyaran nashi ba wani gyaran da zai fi naki, sallallahu alaihi wa sallam. Ina fatan kun fahimta. To da haka yake la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Awwaliyya sai anan awwaliyya ma'anawiyya. Ni ne farkon musulmi, ma'ana ni ne musulunci na fito da kowa cika. Ni ne ni kawaya na fito da kowa. Dan annabi yake ana asyakum wa atqakum lillahi. Na fi ku jin tsoron Allah, na fi ku takawa wurin Allah ta'ala. Allah ko sai inna akramakum indallahi atqakum. To wannan awwaliyya din da yake nufi kenan. Idan ka ce awwaliyya sai ta fuskar halitta, to ya za ka riƙe sa annabi Musa shi kuma? Ya ce shi ne a farkon mummunai shi kuma a cikin ƙistarsa. Lokacin da ya ne maganin Allah Ubangiji ke nan tarani. Walakin unzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil-jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sayta. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin. Nan kuma shi ne ba awwalin annabi Musa shi ne farkon halitta. Amma in ka saba hujja ka ce wa ana awwalul muslimin, annabi Muhammad shi ne farkon halitta. Abokin zantanka ba zai saba hujja da wancan arabai ce wa annabi Musa ne farkon halitta. In ka hana shi sai ce to kai dan me? Dole kai da shi ku zubar da makamanku. Kai ka yadda ba annabi Muhammad ne farkon halitta ba, shi ma yadda ba annabi Musa ne farkon halitta ba. Kai ka fassara cewa annabi Muhammad shi ne musulunci ne ya fi na kowa cika, sai ya zanto wannan shi ne abin da ayar take nufi. Ko ki kawo ma'ana ta biyu da malamai ke kawowa, annabi Muhammad shi ne farkon musulmai a cikin mutanensa, tunda kafin ya isar shi sai ya yi imani da abin, sannan kuma kowa ya bi bayansa. Wannan kenan ya zanto ma'anarta kuma a can wajen kisa annabi Musa, annabi Musa shi ne farkon mummuni a cikin ne al'ummarsa. Shi kenan ka fita, sai ka faɗi ma'anoni guda biyu. Kawawa da bakin karo da juna tsakaninsu, waccan da ta shafi annabi Musa ba za ta fi karo da wannan ayar da take da ta shafi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba, kowace tana aiki a wurinta. Amma in ka ce farkon halitta ake nufi, sai abokin magana ka yake waccan ma farkon halitta take nufi. To ko a tabbatar da ɗaya ko a tabbatar da farkon halittan guda biyu ne, kuma a nufi yadda za a yi kenan kuma. Wa qawluhu fa salli li rabbika wanhar. Kuma Ubangiji yake fa salli li rabbika, ka yi sallah domin Ubangijinka, wanhar kuma ka yi yanka ma domin Ubangijinka. A nan gurin dangantakar wannan ayoyi guda biyu da matashiyar maganar, an nuna sallah haƙƙi ne na Allah, domin da aka ce inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati ta aka ce ne lillahi. A nan gurin lamul istihqaqi ce, bi ma'ana Allahu ta'ala huwa allazi yastahiqqu hadhihi al-umur al-madhkurata fi al-aya. Allah ne kadai yake cancantar yin waɗannan al'amuran da aka ambata domin sa a wannan ayar, shine sallah, yanka, da kuma duk gudanar da rayuwa, da kuma abin da zai ba mutuwa, duk na Allah ne shi kadai. A nan gurin kuma aka ce fa salli li rabbika wanhar, bi ma'ana wanhar li rabbika. Amma ba sai an maimaita ne rabbi ka ba, tunda wancan za ta wakilci wannan. Dangantakar wannan kenan ya nuna yanka da sallah haƙƙi ne nawa na Allah. Yayin da mutum ya yi shi domin wani ba dan Allah ba, ya zamanto ya yi ne kenan, ya yi shirka, babbar shirka irin mai fitar da mutum daga musulunci, a shirkul akbar. Da haka a koma cin yanka dan aljar. Wannan duk yawanci masu tsafi da malaman duba da yanzu ka san kakar siyasa ta abin nan yanzu ana cikin ranin siyasa, jirage sun fara yawo a sama, an fara sassabe saboda zaɓe ya batso ko yanzu masu shi, yanzu masu tsafi suke samun abin da suke so wajen ƴan siyasar da ba ruwansu da Allah. Kungiyoyin mai sihiri ya ce a kawo jakai guda bakwai, saboda aljinin da zai kai dama abin da yake so a yanka masa zaki ya sa jinin jakin, to sai a yi bauta ga shi wannan aljinin kenan. Wannan shirka ne na fita daga musulunci, ka shi dan majalisa amma ka fita daga musulunci, ko ka ci gwamna amma ka bar musulunci. Ko idan mai shirkar ya bunƙasa ya ce aljanni, ya ce ba abinda ake so sai a kawo masa jariri, jinin jariri zai sha. ko yake yin dan adam ya iyakance shekaru ko bai iyakance shekaru ba ko mutum ko namiji ko tsoho ko yaro sai sa sai ta neman mutane a filin tijiya da sanarwa dogo mai son sawa wankan tarwada sun yanka shi yaro ya fita da jan riga da farar suwaita da menene sun san shi saboda galibi waɗannan masu sihirin su ne suke sharɗantawa wanda ya je neman bukata wajensu su kuma aljan ke sharɗanta musu a yi kaza kafin a ci nasara yanzu kun irin waɗannan har ƴan kore gare su yanzu zamani ya kai masu tsubbuɗin nan yadda mutum ke zuwa idan ya buɗe wani kamfani ko ya buɗe wani katin kanti na kasuwanci ko na kwangila ya kasance ya samu shago ma keke a sa AC da manya-manyan kujeru na alfarma haka yanzu masu tsubbu suke a nan gare kuma suna da ƴan korensu wanda suke zuwa Abuja su game da manyan mutane wanda suke ko a kwamitin TTS tunda akwai kuɗi da yawa a wajen ko ko waɗanda suke a can dangindin maganin a Abuja sai a tura su sai su je suna hira da kai da waye suna faɗa maka alfarman wani malami ai ba dama ne ai wannan ai idan yayi kaza kaman yanka muka ne akwai aikin su kenan su wanda sun san ƴan boko ƴan uwansu su je su yaudaro su su farauto su su kawo wa malamin abinda aka samu a yi kashin raba duk da za ko wannan masu neman duniya kuma suna nan suna ta binsu mata suna nan suna ta binsu don saboda sun mota bukata ta duniya to ta zuwa ce sai an yanka sai an yanka kaza sai an yanka kaza wallahi wannan duk shirka ne akwai wanda suke yi na shirka ne karara akwai kuma waɗanda suke yi waɗannan waɗanda suke waɗansu malamai ne su kuma sun gano cewa in an yi maka addu'a an ce je kaza a yi ba tare da an kawo waɗansu ababai masu wahala ba sai ba ka iya fahimta ganin suke kawo malamin bai komai ba to sai a baka wahala din yanzu ana son sai an samu ruwa a rijiya mai bakan gizo wanda a fili da shi za a rinka wanke rubutun da za a yi maka kuma sai an yanka dabba kaza a duk lokaci kaza an bayar da miskinai an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza da ƙarairayi irin waɗannan waɗansu ƙarairayi suke da toge don idan abin ba a zagaye su da wahalhalu ba ba za ka bayar da kuɗi da yawa ba to sai a zagaye abin da wahalhalu masu yawan gaske za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza a kawo ababai da ƙarya akwai kuma waɗanda suke matsafa mai tsaba an Ali radiyallahu anhu qala حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى مهدفا لعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم أنكر به حديثي دقى علي بن أبي طالب الله سكاري دا أجريك falalansa ba ɓoye take ba ɗaya daga cikin khulafa'ur rashidun ɗaya daga cikin al-ashratul mubashara bil janna farkon wanda ya musulunta cikin yara ƙanana sirkin annabi mijin ƙista fatima kenan ya halarci yaƙin badar wanda annabi ke la'anallaha tala ala ahli badrin fa qala i'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum kamar Allah ya kalli wanda suka ji yakin Badar ya ce kai daga yau ku yi duk abin da ku ga dama na gafarta muku yana cikin wanda suka halarci bai'atul ridwan da Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajarati fa alima ma fi qulubihim kuma ya mutu shahidi Abdurrahman ibn Muldim ya kafi shi a cikin watan Ramadan kuma shekara ta 40 bayan hijira wato ya tara ababai da dama radiyallahu anhu Ali bin Abi Talib ya ce haddathani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi arba'i kalimat annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi mun magana bi arba'i kalimat da kalmomi guda hudu abinda yake nufi da jumla jumla har guda hudu da nau'in zance har guda hudu kalimat a nan ana nufin jumloli duk da cewa a istilahin malaman nahawu idan sun ce alkalima shi ne alkaulul mufrad kalma daya daya wadda bata zama zance ba, bata kai biyu ko uku zuwa abin da ya zama haka ba. Amma a larabce idan an ce alkalima daidai yake da alkalam, daidai yake da aljumla, dan Allah ce kalla innaha kalimatun huwa qailuha, kalimatun huwa qailuha. Bayan magana ce ba ɗaya ba, ba kalma ɗaya ba ce, amma sai aka ce kalimatun shi ne faɗin sa, rabbir ji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu. To kaga wannan sai aka ce kalla innaha kalimatun, kaji kidan kalma a lugance tana nufin jumla. Da haka ce haddathani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi arba'i kalimat, ya min zance da kalmomi guda hudu. Kalma ta farko ko jumla ta farko yace la'anallahu man zabaha li ghayrillahi, Allah ya la'anci wanda ya yanka domin wani Allah. La'anallahu man la'ana walidayhi, Allah ya la'anci wanda ya zagi mahaifansa biyu. La'anallahu man awa muhdisan, Allah ya la'anci wanda ya bada kariya ga mai barna muhdis. La'anallahu man ghayyara manar al-ardi, Allah ya la'anci wanda ya canza iyakokin ƙasa. Wannan hadisi rawahu Muslim, Imam Muslim ya rawaito shi a Kitabul Abahi, babun tahrimu zabhi li ghayrillahi ta'ala wa la'ani fa'ilihi. Mutum nawa aka la'anta? Nau'in mutane guda hudu. Na farko man zabaha li ghayrillahi, wanda ya yanka domin wani Allah, wanda shi ne abin da yake da alaka da matashiyar maganar mu. Babu ma za a ci zami da zairin lafi, wato Ubangiji ya la'anci wanda ya yanka domin wani Allah. Idan an ce la'anta shi ne korar mutum daga rahama, al-ibadu an rahmatillahi ta'ala, nesantar da mutum daga rahama shi ne ake kina da suna la'anta a larabci. An gane ko? Ubangiji ya nesantar da shi daga rahama, siwa man zabaha li ghayrillahi, wanda ya yanka domin wani Allah, ya zanto ya yi yanka ne don neman kusancin wani Allah. A zuciyarsa ibada shi ya yi wanda yake neman kusanci da neman yarda a wurin wani wanda ba Allah ba. Wani nan ko aljanne ko mala'ika ne ko annabi ne ko waliyi ne ko ma wane ne, wannan dai abin da ya yi ibada shi ga wani Allah. Amma tarkumanta wanda ya yanka don ya karrama wani da naman, amma a zuciyarsa ba nufin ibada ba, don ya ciyar da nama ga baki da ya yi, wannan ba ya shiga cikin wannan. Wannan abin da ya yi ihsani ne zai samu lada ga gwadon niyarsa. Kun fahimta ko? To da wannan ne za ku gane wanne ne ya fi girman zunubi, tsakanin wanda ya yanka dabba a zuciyarsa yana neman kusancin wani wanda ba Allah, yana neman yarda da amincewar wani wanda ba Allah ba. Amma wajen yanka dabbar sai yake bismillah. Da kuma na biyu, a zuciyarsa ya yanka dabbar nan don ya ci namansa a gida ko don ya baiwa baki, amma wajen ambatan sunan sai ya ambaci sunan da ba na Allah ba, kamar yake bismil masihi ko bismil lata ko bismil uzza ko bismil mana. Wanne ne fi girman laifi? Ya kamata ku fahimci fikihin matsala. Amma ni na yi mamaki da har kuka yi saɓani ma, ko kuka tsaya kuna shakka ko kuna taraddudi. Na farko fi shirka yi, duk da ya ambaci sunan Allah shirka yi. Abin nan da ya yanka daidai yake da ma'ubinna ne gairin lahi biyu. Don ya yankar don neman kusancin Allah ko neman kusancin wani Allah? Ya yi bauta ga wani Allah, ambatan sunan Allah da yake bismillah, wannan baya cire abin da ke shirka. Na biyun da ya yi ba shirka ya yi ba saɓo ya yi. Baya halatta a ci wannan dabbar saboda an yanka da sunan wani wanda ba Allah ba, ya ce bismil masihi ko bismil lat ko bismil uzza. Amma shi abin nan da ya yi shirka ne wanda ta fitar da shi daga musulunci, bai kai wancan ba, yana da laifi amma bai kai wancan na farko ba. kun fahimci wannan da kyau? Dan menene Ubangiji ke hararowa lokacin da bawa ke aiwatar da ibada, aikin zuci ko aikin harshe? Maganan zuci ko maganan harshe? Maganan zuci kafin a kalli harshe. Ina fata kun fahimta da kyau. Maganan zuci ake kallo kafin a kalli harshe. Kuma yanzu ni ne zuciyata ta kulle wani abu, amma harshe na ya furta wani abun da ba shi zuciya ta yi niyya ba. Da wanne za a mu'amalance ni? Da niyyata ko da abin da harshe na ya furta? Da niyya. Da niyya. Da niyya ne. Ai, ko a zuci ko a bayyane, bayani za ku nema. A nan gurin inda mu'amalar za ta taso, ai idan na yi inkari, na ce ba ko da yake kaza baki nake ne, ba zuciya ta kaza take nake, sai baki na kuɓuce yake kaza. Ku sai ku sai dole ku kafe akan harshe na za ku kira? Za su tsaya ne a kan me? A kan abin da na ba ku labari na zuciya. Ina fata an fahimta. Kai ne kana nufin ka ba wa wani kyauta, ka tura shi wajen yaranka, ka ce ga wani nan, kana nufin ka ce 5,000, sai ka manta ka ce 50,000. Daga baya sai kai maza bayan ka faɗa, sai ka ce kai ba fa 50,000 nake nufi, 5,000 nake nufi, baki na ya kuɗa ce da wanne za a yi aiki? 5,000. Kai ne a cikin zuciyarka kai ba ka ce za ka yi azumi 5, sai bakinka ya furta 10. Amma a zuci kai 5 kake nufi, amma bakin kai sun sore furta 10. Wanne ne abin da yake wajibi a kanka ka sauke nauyi? 5. Al-ibratu bil maqasid la bil alfaz. Abin da ake kallo manufar zuciya ba furci na harshe ba. Furci na harshe mutum na iya janyewa, amma zuciya abin da Allah ya ta dauke kenan, sai fa in tuba ta zo. Kun fahimta da kyau? Da haka ko da mutum ya ambaci sunan Allah akan dabba, amma in ya zanto ya nemi kusancin wani ne, ya bauta wa wani Allah, kuma ya zanto wannan dabbar uhilla li ghayrillahi bihi, bai halatta a ci ba, wanda ya ci ya ci muke. Kun fahimta da kyau? La'ana Allahu man la'ana walidayhi. Allah ya la'anci wanda ya la'anci mahaifansa biyu, wanda ya zagi mahaifansa guda biyu. To a nan idan an ce walid, zalibi ana nufin namijin. Walidai yanzu an yi babu taglid ne, ita ma uwa ta zanto kamar walid. Allah ya la'anci wanda ya la'anci mahaifansa biyu. To duk lokacin da aka ce mahaifi, kaka yana ɗaukan hukuncin mahaifi, kamar yadda kaka mace tana ɗaukan hukuncin mahaifiya. Don haka zagin mahaifi da zagin kaka dukkaninsu yana shiga ƙarƙashin wannan hadisin. Haka zagin mahaifiya da zagin mahaifiyar mahaifiya dukkansa yana shiga ƙarƙashin wannan hadisin. Kun fahimta ko? Duk da cewa girman haƙƙi yana tabbata ne ga wanda ake kira al-abul mubashir, uba na kai tsaye, kafin kaka, kafin kaka na biyu, kafin na uku, kafin na huɗu, kafin na biyar, amma dukkaninsu suna da haƙƙi a kanka makamancin irin wanda uba ke da shi. Ha kuma kaka mace ta ɗaya da ta biyu da ta biyar in duk suna nan da rai, suna da haƙƙi a kanka irin wanda mahaifiya take da shi. Sai dai ita da mahaifiya ɗin ya fi nasan ƙarfi ne. Amma lokacin da ake maganar wanda ya la'anci mahaifansa, Allah ya la'ance shi, to wanda ya la'anci mahaifiyar mahaifiyarsa ma ya ke ƙarƙashin hadisin. Wanda ya la'anci mahaifin mahaifinsa ma ya ke ƙarƙashin hadisin. Kun fahimci wannan da kyau? To abinda la'anta yake nufi a nan shine zagi. Man la'ana walidayhi. Wato kenan zai nuna mana lafazin al-la'an yana ɗaukar ma'ana guda biyu. Ma'anarsa na farko al-iba'adu anir rahma. Ma'ana ta biyu kuma shine as-sabbu. An gane ku? Dan idan an ce la'ana Allahu man la'ana walidayhi, Allah ya la'anci wanda ya la'anci mahaifansa. La'antar da aka jingina ma Allah ita ce me? Ma'ana Allah ya nesantar da wannan bawan daga me? Daga rahama. Amma la'antar da aka jingina mutumin da ya la'anci mahaifansa, shi ya nesantar da su daga rahama ne ko ya zage su? ya zage a sai ce nan al-la'anu yana daukar ma'anan as-sabbu yana daukar ma'anan al-ibadu anir rahma idan an jingina ma Allah sai zanto daukar ma'anan al-ibadu anir rahma idan an jingina ma dan adam sai zanto menene as-sabbu ko ko zanto addu'a bil la'na din kenan addu'a sayyi addu'a bil la'na kenan kun fahimta ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fayyace abin asali cikin wani hadisi da yake yana daga cikin manyan kaba'ira mutum ya zagi mahaifansa sai sahabbai suka ce kaifa yal'anu rajulu walidayhi yaya mutum zai zagi mahaifansa biyu sai Annabi yake kamar mutum ne ya zagi mahaifin wani sai wancan din ya rama akan mahaifinsa to kaga yanzu shi na farkon shi ya jawo wa mahaifinsa zagi kamar shi ya zagi mahaifinsa kansa ko ya zagi mahaifiyar wani sai wancan wanin ya rama akan mahaifiyarsa to kaga wannan mai zagin na farko shi ya jawo wa mahaifiyarsa zagi kamar shi ne ya zage ta kai tsaye kun fahimta ko da haka idan aka samu masu zagayya guda biyu mutum na farko ya zagi mahaifin wani ko ya zagi mahaifiyarsa shi wanda aka yi zagin shi ma sai ya rama ya zagi mahaifin wanda ya zage shi din yanzu a cikin su waye ya zagi mahaifansa na farko ke zagi mahaifansa amma na biyu wanda ya ramuwa ya zagi mahaifansa bai zagi mahaifansa ba dan shi adala yayi ba zalunci ba na farko zalunci ne na biyu ne sakamako adalci wajza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha amma faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah idan bai rama bai yi hakuri shi kenan yanzu da zagi mahaifansa muke ne shi wannan domin annabi ya tantance cewa sai inda ya zagi mahaifansa ya rama yanzu wannan da aka yi rama wannan shi ya jawo mahaifansa zagi wanda kuwa annabi ya fassara wannan din shi ne abinda yake mafi rinjayen faruwa galibi da wuya a zagi wani bai rama ba cikin mutum goma da za a zaga nawa muke sa ran za su rama a dai mutanen yau ko bakwai muka sai mun samu rinjaye mu da muke la'ana Allahu man awa muhdisan dan haka kenan baya halatta yawan zagi bai halatta mutum ya zama mai zagi dan haka aka siffanta annabi aka ce laifa ta'anan wala la'anan annau bai zama bai yawan sukan mutane ba wajen kunce jama'a haka ko bai yawanto bai zanto mai zagin mutane ba an gane ku ko bai zanto mai ɗaga murya a kasuwa ana hayaniya ko hariro da shi ba sallallahu alaihi wasallam wannan dukkan siffofi ne da ake so mutum ya siffanta da su ya ladabtu da su siffofi ne ababen yabo uwa ta zagi ne ta zagi ɗanka kanta suna zagi ne ba a cikin uwar ba aiko wannan kan ya kamata mata sun suka fi kowa wannan a yau to amma galibi kuma ba ta adalci in sun tashi zagin yaro ba ta zagin mahaifiyarsa sun zagi kuma akwai matan da suke marasa kunya ma kawai uban zai yi laifi ko bai kawo tefane a kan karo ba kai da ke yaron kuma a zagi babansa kaga da mijin ake zagi da wayo a nan wuri kawai da wannan marasa da'a kenan cikin mata ya kamata su tsarkake bakunansu mata lokacin annabi da lokacin sahabbansa ba haka suke da wannan rikin kunyar da fusara ba la'ana Allahu man awa muhdisan Allah ya la'anci wanda ya bada kariya ga muhdis al muhdis yana ɗaukar ma'ana guda biyu domin al-muhdis ismul fa'il ne na lafazin al-ihdath al-ihdath shine farar da barna imma ya zanto al-ihdathu fi dini ko al-ihdathu fi shu'unil ummatil islamiyya al-ihdathu fi dini ilkilo wani abu cikin addini muhdis kenan dan haka mai bid'a ake kiransa muhdis dan haka annabi ce iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a to al-muhdis a nan zai iya zama da ma'anar ɗan bid'a mutumin da yake bid'a sai ka ba shi kariya sai ka taimake shi, sai ka ba shi agaji wajen girmama bid'ansa, Allah ya la'ance ka. La'ana Allahu man awa muhdisan. Ko ya zanto muhdis mutumin da yake kawo mutane fasadi a cikin ƙasa, mutum ne yake sayar da barasa sai ka ba su gidan haya, mace ce take zaune zaman banza sai ka ba ta gidan haya, kai ba ruwan ka kudin hayar ka take so su zo hannunka, mutum ne ya yi barna ya saci kudin banki sai ka je ka tsaya dole sai an fito da shi, mutum ne ya yi maguɗi sai ka je ka tsaya masa dole sai an yi belinsa, ka san ba daidai ya yi ba. To yanzu kai yankin nan abinda ka yi awaita muhdisan, ka taimaki mai barna, domin muhdis mai barna, imma mai barna ta fuskar addini shi ne mai ƙirƙiro abinda babu shi a addini, ya ce addini ne jama'a ku yi. Ko yanzu so mai barna ta fuskar fasadi a cikin ƙasa, ya ƙirƙiro zunubi yana sa mutane suna yi, ko aikinsa shi ne sayar da kayayyakin maye, ka ba shi gidan haya, ko ka ba shi kariya, ko a kama shi ka je belinsa. Yana sayar da tabar wuri, yana sayar da kwaya, yana sayar da koken, sai ka ba shi gidan haya, ka san wannan ce sana'arsa, ko ka zama yaronsa ka san wannan ce sana'arsa, kana taimaka masa kan aikin sa na barna kenan. La'anta ta hau kanka. Shine la'anallahu man awa muhdisan. Da haka mai bid'a ba a taimakon sa kan bid'arsa. Iblis ya fi son mutum ya aikata bid'a sama da ya aikata aikin sako, sama da mutum ya yi zina, sama da mutum ya yi shagiya. Yake la'annal ma'asiyata yutabu minha wal bid'a la yutabu minha, saboda galibin aikin sako ana tuba, amma bid'a da wuya da an tuba. Saboda mai aikin sako ya san laifi yake, da yanda zai sha barasa ba za a je su kusa da masallaci ba, ya san ba dangantaka tsakanin abin da yake da wannan wurin, yanzu zai tafi da wurin. Wanda zai harkar su zafa fasikanci sai ya bar gari wani ma, wani ma ƙaryawa zai wa matansa ce zai tafiya ƙasar waje. Kaga duk wannan yana ƙoyowa ne baya so a gani. Wani sai ya tafi Kilani, Lagos ko Abuja zai yi ɓarnarsa, in ya dawo gida ko mummuni ne, don baya son ya ɓata tarihinsa a cikin unguwarsa ko garinsa. Kaga duk wannan ya yarda abin da yake mene ne laifi, amma mai bid'a sai ya shiga masallacin zuwa. Har sai ya yi mata alwala, yanzu waye ake sa ran zai tuba cikinsu? Mai sabo ko mai bid'a? To mai sabo ake sa ran zai tuba? Don haka Sufyan ibn Uyayna, wannan yana cikin fikihin magabata, don haka Sufyan ibn Uyayna ya ce mai bid'a shi Iblis zai fito sama da mai aikata sako. Saboda haka duk abin da ka ji an ce bid'a ne, kai iyakacin kokarinka ka nisanci shi, ba san sautawa a cikin harkar bid'a. Dai shi ne bid'a fa, kamar takara yake da annabi. Annabi ya zo ya ce wa mutane ku yi sallan waduha, akwai lada raka'ata min fajr ta fi duniya da abin da ke cikinta, kafa ida wutri akwai lada, wanda duk ya yi raka'a goma sha biyu a yi ne na lamunce masa shiga aljanna, biyu kafin azhar da hudu bayanta, biyu bayan magariba, biyu bayan isha'i, biyu raka'ata min fajr, raka'a nawa kenan? Goma sha biyu. Yake ya lamunce masa aljanna. Duk annabi ya faɗi irin waɗannan ayyuka, wanda ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ga ladansa, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ga ladansa, duk annabi ya faɗi wannan. Shi ma dan bid'a sai koma gefe, sai kinkilo nasa salatin daban, nasa tasbihin daban, nasa zikirin daban, kuma ya ba su lada irin yadda annabi ya ba nasa lada, har ma ya fi na annabi lada. Ka duba irin wannan fa, shi ne fa abin da dan bid'a ke yi. Shi ne Imam Malik ibn Anas ke cewa, wanda duk ya kirkiro bid'a kuma sai ya ce kyakkyawa ce, abin da yake nufi annabi ya haƙi al'umma. Haka yake man ibtada'a bid'atan far'aha hasanatan faqad za'ama anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam khana ar-risala li'anna Allah ta'ala yaqul اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا الله يتي يو نا تكا مكو اديننا اكملت لكم دينكم نا كمل الدين كتب واتممت عليكم نعمتي نا تكا مكو نعمتا ميتتي نعمر انا غير نعمر مسلمتي ورضيت لكم الإسلام دينا sai wani yazo daga baya bayan an tuka bayan an rike annabi bai bar duniya ba sai da komai ya tuka sai ya karo mana wadansu wurdai na safa da yamma ya karo mana dan tasbihi na safa da yamma ba irin na annabi ba kuma ya sai kikkiawa ne yanzu kenan ga wani abu kikkiawa annabi har ya bar duniya ga fada al'umma ba sai da shi wani mai zaka ƙoranci da fasaha da basira irin taki yazo yace gashi ku yi wannan ka tuna fito na fito da annabi kuma ya baki sarfi sama da na annabin annabi yana ambaton Allah a kowane hali kamar yadda Aisha ta faɗa yana ambaton Allah a kowane hali kamar yadda Aisha ta faɗa ma'ana ko yana da alwala ko baya da alwala amma shi dan gida sai kawo wani salati ko wani zikiri yace ko ma ba za ka yi shi ba illa bi faharatin ma'iyya ko da kai ma bai halarta kai ba sai da alwala na sami fa daga aljihunsa yake amma ba za ka yi ba sai da mai sai da alwala ko taimawa ba za ka yi ba kuma ya ba ka sharɗi da safe ka yi kaza da yamma ka yi kaza da daddare ka yi kaza kuma daga ƙarshe sai sai maka faman na kasa fa inna ma yankutu ala nafsihi dan haka wallahi bid'a ba karamin illa bace ba dan haka duk salaf suke cewa al bid'atu baridu shirki ita bid'a tana kusa da shirka ne wakilta shirka take yi da ta tafi shirka za ta zo wajen saboda haka ya kamata mutum da mutum ya fi karfinta ya ketare ta shirka zai fada saboda haka ya kamata mutum ya kori bid'a tun asalinta ka so kan inda da abin da aka ce bid'a ne kai ka ya san gogarin ka ne sai yasa Allah ya la'anta la'ana Allahu man awa muhdisan Allah ya la'anta wanda ya taimaki muhdisan ko ka ce mai bid'a ko ka ce mai aikata barna wanda duk ya taimake shi ya ba shi kariya Allah ya la'anta shi to wanda ya taimake shi ne shi ina mai aikin la'ana Allahu man ghayyara manar al-ardi na hudu Allah ya la'anci man ghayyara manaral ardi wanda ya canja alamomin kasa wanda ya canja iyakoki na kasa kamar me mutum ya canja iyakar gonarsa da gonar makwabcinsa ko iyakar makwabci ne wato ainihin iyakar plotinsa da plotin makwabcinsa ko gidansa da gidan makwabcinsa duk mutumin da ya wannan Allah ya la'anci an rabu fulotai an babbaku sai ka shiga fulotin wani ko da tsani ɗaya ne la'anta ta hau kanka yanzu fa wannan ana magana fa ga wanda ya canja iyakar ka ƙara shi ka matsar da shi iyakar gona ce iyakar fulotin ne fili ne ko menene kai duk wannan la'anta ta hau kai sai na ga wanda yake sunyawa mutane fulotin yanzu akwai shahararru a garin nan wanda suke sunyawa mutane fulotin akwai wanda ya zaga filinka a bayan gari idan ba su yana sabon sai dai wata rana ka gida ya tashi ya ji ya samu ma'aikata maha'inta ya yi bincike a wata shekara ta samu yanka aka yanka wajen ga dafi ɗin da aka yanka wajen ga abin nan kai ga ranar da ka mallaki takardarka shi sai sa a yi masa back basin ɗin takardar yanzu to shi ne riga ka mallaka yanzu kai takardarka ko kima takardar ko sai ba ka da ita ke wannan mun gayyar manar al-ardi kenan yanzu fasadi yayi shi ma aikatan gwamnatin da ya taimaka masa wannan shi ma la'anta ta hawa kansa dan shi ya shiga jimlar baya la'ana Allahu man awa muhdisan dan shi yanzu ya zama muhdis ya zanto kuma gayyar manar al-ardi wanda ya taimake shi kenan awa muhdisan duk abin da zaka samu a rayuwa ka tara filayen mutane ka kwace gidajen mutane ka yi menene to yanzu ne shekarun da zaka zauna a cikin wannan gidajen kai ne kake ta tara dukiya amma dan rashin lissafi da dabara ka kasa tara wa kanka shekarun da za su kashe tara dukiyar kai take amma baka san bane shi za ka kashe ko sai mutum ya mutu sai ya bar fuloti 40 ya bar fuloti 80 ya bar 70 nan ruru da tukutuku da magudi duk ya bar wannan daruruka kuma hisabin na kan najaransa a kiyama ranar da babu wani wanda zai kalle shi ba wani wanda zai taimake shi لكل امرئ منهم يوم إذن شاء من جبلي saboda haka baya halatta ka canza iyakarka da iyakar dan uwanka ko iyakar gona ko ta fulotu in kayi wannan da abinda zai sa ka tuwa istighfari ba ko hailala wallahi inda za kullun kai istighfari so miliyan ubangiji ba zai yafe maka ba sai ka mayar da fulotun ga maiki ko kimar kudin fulotun ga maiki in baya nan ga magadansa in ba sa nan ga magadansu in ba sa nan ba ka san su ba ka ware kimar adadin kudin nan ka bayar sadaka dan a bashi ladan wallahi shine zai fitar da kai gaban Allah amma istighfarin ka salatin annabin ka hailalar ka wallahi ba zai samar da kai gaban Allah ba duk wanda ya tsufi wani ai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina muku gargadi kada in gamu da ɗayan ku a cikin a ranar tashin kiyama ya zo da raƙumi a kan sadaka ko da sa a kan sadaka ko da akuya a kan sadaka wannan annabi ya faɗa baban da ake sata a zamaninsa amma hadisin yanzu zan shiga ciki ko da fuloti a kansa na sata ko da mota a kansa ta sata ko da makin a kansa na sata ko daloli a kansa na sata ko nerori a kansa na sata wallahi sai an ɗorawa mutum gobe kiyama ko zai ɗauka ko sai dai an loda masa shi don a kunyata shi duk abin da mutum ya sata ko ka satan wa mutane ko ka satan wa gwamnati ko ka satan wa duk wanda ka sata wallahi abinda annabi ya faɗa gaskiya ne sai Allah do ba abin gobe kiyama ta tuzo da shi tashin hankali kenan ko na asiri na ƙarshe a farfajiyar kiyama haka wallahi mutum zai zo da shi a kansa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya yagi filin wani kuma ko ya kwace filin wani ko ya shiga cikin iyakar filin wani shi wannan annabi ya ce tsani ɗaya sai an miƙar da shi kamar ya zanto kulotu bakwai ko ƙasa bakwai a yi wa mutum sarƙa da shi a zagaye shi a sarƙa masa a wuya a zagaye shi da shi wannan ajiye farfi a wuta sai da haka abin ba wasa bane ba kawai in duniya abinda suke tsammani shi yanzu in dai baka gane ba sun sha in ka ga ba su sha ba ka gane kenan kuma ka fi su ƙafa a sama ka fi su abinda lokacin da muke karatu a Saudiya muke ta ka fi su yawan wawu kafin lafazin wawun wato wai kana da wasifa to wasifa wato laka wawatul katira kana da wawu ba iyaka ka fi su wasifa a sama ka san wane sai a ɗaure magindi to yanda suka ɗaure magindi ba za su fice ka ba kai da su gaba ɗaya ranar tashin kiyama haka Allah zai kama ku da azaba wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi kaga babu wata magana kenan وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا كيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب فقال ليس عندي شيء أقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فصلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأهد شيئا دون الله عز وجل فضربوا أنقه فدخل الجنة أنكر بو حديث لطارق ابن شهاب wato abu abdullahi kenan albajali al'ahamusi an yi saɓani dangane da kasancewarsa sahabi ko ba sahabi waɗansu sun ce sahabi ne waɗansu sun ce ba sahabi ba ne amma galibin maganganun malamai bisa ga cewa shi sahabi ne sai dai duk wato suna cewa ya ga annabi sai dai bai samu jin hadisi da gaurinsa ba kai tsaye wato ya ga annabi kenan amma bai samu jin hadisi daga wajensa ba to gashi ya ruwaito hadisi daga wajen annabi ya zama mursal kenan amma mursal na sahabi kuma ka'idar malaman hadisi karɓaɓɓe ne mursal sahabi karɓe ne an gane ko da haka kamar yadda bincike ya nuna ya ji hadisin ne daga Salman al-Farisi shi kuma daga annabi duk da bai ambaci sunan Salman al-Farisi din ba Farik ibn Shihab yace anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce دخل الجنة رجل في ذباب ونمتن زيت ياشق الجنة كو زيت جاء الجنة في ذباب أصنبير قدا ودخل النار رجل في ذباب ونمتن كما زيت قوتا أصنبير قدا في قنن فيه سببية باقي الظرفية با. عندنكو قالوا كيف ذلك يا رسول الله فحديثك في يا هكذا لا تكفن في يا النجم الله قال فيك بر رجلان على قوم لهم صنم وطنس متاني قدابي سلطي عند وطنس تارن جماعة سكي لهم صنم سوطارن جماعة ننسنا دون جنسي لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا باسا كالي وني يوتي وجن حسيا تلتون أبو يا قباتر دومين ونن جنسي سيا تلتو قربان قربان شيني يا قيسو وان ابو نسرك يا باير دني من قسنش وان نبونتن كافنش كالسي كنا هسي ابو سامو بنتن فقالوا لأهديهما سيسك سيوة تيوتك متانا ننبيو قرب واتو قباتر دوان ابو قبونتن نف فقال ليس اندي شيء اقرب سيسي بان دا ابن دفن قباتر قالوا قرب ولو ذبابا فسك تي كغباتر da wani abu ko da kuda ne ka kace shi ka bayar sadaka don neman kusanci da wannan gunki fakarraba dubaban sai ya gabatar da wannan kuda fa sallan sabilahu sai suka bude masa hanya yayin tafiyar sa annabi ya ce fa dafalan nara dan haka sai ya kasance zai shiga wuta ya qalu lil akhar suka ce da ɗaya shi kuma karbi gabatar da wani abu mana ba kala sai ce ma kuntu li uqarriba li ahadi shay'an duna Allah azza wa jalla ba yanda za a yi in gabatar da wani abu ga wani wanda ba Allah ba fa zai yi ba ba zan taɓa yin haka ba fa darabu uliqahu sai suka fille masa kai annabi ce fa dakhala aljanna da haka sai shiga aljanna wannan hadisi imamu ahmad ya rawaito shi a cikin kitabul zuhud da kuma abu nu'aym a cikin littafin hilyatul awliya kuma kamar yadda muka faɗa malamai sun yi sabani dangane da ingancin sa amma dai magana da su tabbata kamar yadda imamu dausari ya faɗa a shekh ad-dausari a cikin littafin an-nahjus sabiq yace hadisi ne ingantacce wadansu malaman suna da ifan daddaki amma hadisi ne ingantacce haka ko da shi Sheikh Muhammad bin Abdulwahab yana daukan shi a matsayin hadisi ingantacce dan ya istinbatu hukunce-hukunce da za mu gani a ciki kamar da yake cikin masail yace fihi masail al-ula mas'ala ta farko tafsir qul inna salati wa nusuki mas'ala ta farko da muka fahimta a wannan babin tafsirin wannan aya inna salati wa nusuki وما هياي ومماتي لله رب العالمين الثانية مسألة أكو تفسير فصل لربك وانحر مسألة تبيكي تفسير فضل الله تعالى فصل لربك وانحر الثالثة مسألة أكو البداءة بلعنة من ذبح لغير الله ألا أنتم تنهد شكل هديتي أما سيأك فارد واندريا كادو من ونم الله dan a nuna shi ne yasa girman laifi sai aka fara da shi an gane ko arrabi'atu mas'ala ta hudu la'anu man la'ana walidayhi la'antar wanda ya zagi mahaifansa wa minhu yana shiga cikin wannan an tal'ana walidayhi rajul fa yal'ana walidayka wato ba lallai sai mutum ya zagi iyayensa ba shi da kansa a'a ko da zagin wani sai wancan din ya rama yanzu mutum ya zama shi ya zagi iyayensa kenan da kansa kamar dai da bayani gabata al-khamisatu mas'ala ta biyar la'anu man awa muhdusan la'antar mutumin da ya taimaki mai barna ko ya taimaki dan bid'a ko ya taimaki mai sako wajen aiwatar da sakonsa wa huwa ar-rajulu yuhdithu shay'an idan an ce muhdith shine mutumin da zai farar da wani abu yajibu fihi haqqullah wanda haƙin Allah ya zama wajibi a kansa fayaltaji'u ila man yujiruhu sai zai fake zuwa wajen wanda zai bashi kariya ko ya taimake shi min zalika dan kar a tsayar da haƙin Allah a kansa as-sadisatu mas'ala ta bakwai la'anu man ghayyara manaril ardi manaral ardi la'antan mutuman da ya canza iyaka ta kasa wa hiyal marasim allati tufarriqu bayna haqqika wa bayna wa haqqi jarika min al ardi wato shine iyakoki da ake sawa wanda suke tantance su rarrabe tsakanin haƙƙin ka da dan uwanka tsakanin gonarka da dan uwanka ko fulatin ka da dan uwanka fatagayyiru hadhi taqdimin aw ta'khirin canza iyakan nan imma ko ka gabatar ko ka jinkirtar da abu duk wannan na shiga cikin canjawa din as-sabi'atu mas'ala ta bakwai al-farqu bayna la'an al-mu'ayyan wa la'an ahl al-ma'asi ala sabil al-umum wannan mas'ala ce mai kyau fahimtar ta bambance tsakanin la'antar masu sabo a jumlace ko la'antar wani mutum sananne guda daya wato ya halaka ka la'anci masu bid'a a cikin jumla ko ka la'anci mazinata a jumlace ba tare da bayyana sunaye ba ko ka la'anci wato ainihin masu fasadi a cikin kasa a jumlace ba tare da bayyanawa ba wannan ya halaka amma ga wani mutum mai bid'a sunansa wane Khalid ko Zaid ka ce kai Zaido Allah ya la'ance ka saboda kai dan bid'a ne wannan bai halaka ba ko ga wani mutum mai barna a ban kasa mazinaci barawo ko dan giya ka ce kai Zaido saboda san giyar ka Allah ya la'ance ka wannan bai halaka ba amma a cikin taro ka la'anta gaba daya wannan ya halaka ina fatan kun fahimta da kyau wato bambancewa tsakanin la'anul mu'ayyan la'antar wani sanannen mutum guda daya ko kuma la'antar ma'abuta sabo ala wajhil umum a game cikin taro wannan ya halatta la'antar cikin taro saboda ne idan kai la'anta cikin taro ba wanda za ta ba za ta fada kan kowa ba sai wanda ya cancanta ta fada kansa an gane ku wanda ya cancanta ta fada kansa wanda Allah ya san cewa ba zai tuba ba amma wanda Allah ya kaddar zai tuba nan gaba shi la'antar nan ba za ta shafe shi ba amma lokacin da ka ayyana wani kace wani Allah la'ance ka ba ka da masanarin mai yiwuwa gobe ya tuba kaga bai tantance la'anta ba jiya ya tuba kafin mutuwar sai tuba sai ubangiji ya ji masa zunubansa yanzu la'antar da kai ka gama cika ba zalunci kai kenan dan ka la'anci wanda bai tantance la'anta ba tunda duk mai tuba ai ana kankare zunubansa na baya tunda an kankare zunubansa zai zanto kuma ba laifin kenan la'antar da kai ta fada kan wanda yake bari warakacce wanda ba yi da komai don haka baya halatta ka la'anci mutum sananne saboda bid'arsa ko saboda aikinsa na sabo wannan fiqhu ne mai kyau da ya kamata ku fahimta za ka yi tabbata cikin sahih al-bukhari wani da yake yawan shan giya a kawo shi wurin annabi a yi masa bulala baya hana kuma wata rana ya sake sa wata rana an kawo shi ana masa bulala sai sahabbai suka ce kai Allah ya la'anci wani ya sau da dama aka kawo shi ya sha giya kan da bisi a asar kula ante shi kar ku to miki shi dan kan dan uwan ku annahu yuhibbu Allah wa rasuluhu yana san Allah da manzon sa kullu la'anta sa ina fata ku ita to yana san Allah yana san manzon sa kullu la'anta sa annabi ya hana ala ante ka din shi ne cikin bukari abin da nufi anan gurin in ma dai saboda wannan haddin da ake masa ya wanke me zulumin da yake yanzu bai san sai ala ante shi bace saboda haka la'anta sa ya zama zalunci ke imma annabi ya san mutumin nan zai zai tuba nan gaba taubatan da suha ita ma kuma tana kankare ne zunubi ke imma annabi ya san mutumin nan yana da rinjayen ayyuka na alkhairi wanda sun fi wannan daya dayan aikin barnar da mutane sai gani wanda Allah ya ce innal hasanati yuzhibun sayyi'at duk wannan kaga bai tantance la'anta ba ke imma saboda wahayi Allah ya sanar da shi wani bai tantance la'anta ba duk wannan zai iya yiwa a takaice dai abin da za mu fahimta a ƙarƙashin wannan la'antar wani sanannen mutum guda ɗaya saboda sabansa ko bid'arsa wannan baya cikin mazhabin magabata baya halatta mutum ya tafi a kansa ka at-tamiratu mas'ala ta takas hadhihi al-qissatu al-azimatu wannan qissa mai girma wahiya qissatu zubabi ita ce qissan nan ta mutumin da ya gabatar da kudaden neman kusanci zuwa ga gunki aka ce zai shiga aljanna da kuma wanda ya kiya shi aka ce zai shiga wuta kai da kuma wanda ya kiyaye sai ba zai yi ba shi kuma aka kashe shi ko kuma aka fi zai shiga wato aljanna lallai mas'ala ce mai girma at-tasi'atu mas'ala ta tara كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب كسنتهور wanda yake da wutan nan nan ba zai shiga ne a sanadiyar wannan kudan allazi lam yatasuffu wanda bai nufate shi ba da bauta bai nufate gunkin ba da bauta bal fa alahu takallusan min sharrihim yayi haka ne dan yin rifanci sharrin su to ana aka tijaran sai Muhammad bin Abdul Wahhab cewa inda a ce mutumin da ya yanka ko ya gabatar da kudan nan a cikin zuciyarsa bai nufin ibada ba amma yayi dan ya tsamar da kansa daga sharrin waɗancan mutane to wannan zai sa ya rasa imaninsa zai sa ya shiga wuta to kaga wannan matsalan bai kamata ya kawo ta ba dan ki san ba ta kalibi muke ba da kawai ne sai Muhammad bin Abdul Wahhab ya faɗa ba sai mu ta a sai shi ma ba a sallama sai an bin ganganin malamai ne suka ce sauran saboda ka nan ku ja layi karkashin wannan matsala ta tara an gane ko domin da ka'ida dukkan mutumin da ya aikata wani abu dan jin tsoron sharrin waɗansu ya kasance ya yi wannan abin to wannan ubangiji baya kama su da laifin dan Allah ce man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman duk wanda aka tilasta shi ya aikata wani abu zuciyarsa ko ta nutsu da imani to kaga wannan ba komai a kansa wanda wannan kamar da ya faɗa in dai har ya ce ya aikata haka ne bal fa'alahu takhallusan min sharrihim ya yi haka dan ya kubutar da sharrinsu amma bai nufaci bauta ba to yana magana kuma a cikin shiga wuta kuma magana a cikin shiga wuta dole in dai yana son a sallama masa ya dai ya aikata hakan da nufin bauta ne al'ashiratu mas'ala ta goma ma'rifatu qadri shirki fi qulubil mu'minina mummunai sun gane yadda shirka take sun gane girman shirka cikin zukatansu saboda me muka fahimta ka ka duba ka ga kaifa sabara zalika alal qatli yadda wancan bawan Allah ya hakuri aka kashe shi akan ya gabatar da kuda walan yuwafikum ala talabatihim bai dace da su ba bai dagoye bayan su ba ya aikata abin da suka nema ala talabatihim akan abin da suka nema ma kaunihim lam yatlubu illa al-amal adh-dhahir tare da cewa abin da suka nema aikin zahiri amma aikin zahirin ma ya ke da yayi wanda inda ya yi aikin zahirin azinsu kuma baya tare da su ubangiji ba zai masa azaba ba ya yi haka da dinga kubuta kaga ba komai a kansa amma aikin zahirin ma ya ke da ya tsaya ya ga mutum mutu akan haka kun fahimta da kyau ya to a nan gurin mas'alan cewa kafirai su kama mutum su ce sai ya faɗi wani abu ga musulunci saba wa musulunci ne ko ya yi mummunan ladabi ga Allah ko ya munana harshe ya munana magana ga annabin rahama sallallahu alaihi wa sallam wanne ya kamata ya yi shin ya yi haƙuri har a kashe shi ya ƙi yin wannan abin shi ne ya fi ko kuma ya yi wannan abin a zahiri amma a zuci baya tare da wannan abin da wannan malamai suka yi saɓani waɗansu suka ce akwai bambanci tsakanin magana ta harshe da aiki na gaba idan kafirai suka kama ka kan magana ta harshe cewa ka faɗi kaza ga annabi ko ka faɗi kaza ga ubangiji ko ka faɗi kaza ga qur'ani wata mummunan magana in ba haka ba ban kace ka suka ce wannan dan ka faɗa ba komai amma aikatawa kamar su baka qur'ani sai ka tata ko aikatawa to ajiye gunki sai kai masa sujada to duk wannan suka ce aiki fa ba zai yi ba sai yi kai ba wasu ka da su akai ba sai dai kai shahada suka ce aiki ba za a yadda ba magana ta rike wannan ka iya yi amma aiki ba za a sallama ba wannan ko malaman tauhidin suka tafi akan haka a kai kuma da suka ce a'a ai da aikin da magana kowanne daga cikin abin da za a ce kai in dai kafirci ne ai hukuncin su daya ba bambanci tsakanin aiki da magana in dai kafirci ne hukuncin su dai shine ne wuta kafirci dan haka in dai har aka yafe maka magana to aikin ma za a iya yafe maka matukar a zuci ba ka tare da wannan abin da aka ce ka yi amma ka aikata shi ne kawai dan ka kubuta daga sharrinsu to wannan babu laifi a kanka kamar yadda in ka faɗa da baki shi ma babu laifi a kanka matukar a zuci ba ka tare da su suka ce dan haka Allah bai kawo maganar aiki ba ko magana ba sai ce man kafara billahi man kafara billahi wanda ya kafirce ma Allah al-kufru billahi kuma yakunu bil qawli wa yakunu bil amali da haka duk wanda mutum yayi din dai in dai ya kasance ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman to babu laifi akan sa. Ina fatan kun fahimta. To wannan shi ne yake sauki kenan. Gamewa ba bambancin tsakanin magana da aiki kenan. To amma menene yafi falala? Shin mutum ya kasance ya sallama ya dace da su a zahiri a zuci baya tare da su don ya kubuta da imanin sa, ko kuma a'a ya iyarda da su ko da za su kashe shi idan ya so ya yi shahada? To wannan ba a cewa wannan ya fi ko wancan ya fi, sai an duba zarfin zaman da zarfin makan. Akwai inda ka dai hakuri har ka yi shahada shi ya fi falala, akwai kuma inda ka yi ka bayyana musu ka ta kana tare da su a zuci shi ya fi falala. An gane ko? Kowanne a kofagensa, wanda yanzu yanayin magana ba zai ba mu wannan damar ba, sai dai ku yi haƙuri wani lokacin ku fayyace. Alhadiya ta ashar, mas'ala ta 11, annal ladhi dakhala an-nara muslimun, wannan wanda ya shiga wuta din nan a da, wanda ya shiga wuta din nan da san musulmi ne. Yanzu abin da ya gabatar da wannan kuda da gunki dan neman kusancin sa shi ne yadda shi ne kafiri. Dan in ba haka ba, inda a ce kafiri ne kuma sai ya zo ya gabatar da wannan kuda da gunki, sai mutum ya shiga wuta ne dan wannan gabatar da kudin ko dan kafircin sanada, dan kafircin sanada. Amma tunda muka ce ya shiga wuta saboda wannan kuda din, ya zanto me ya sanadiyar shiga wutan kudin, yanzu da shi ne musulmi ne. Ina ma dan gumbinta lianahu law kana kafiran, domin da ake da can kafiri ne, lam yaqul dakhala an-nar fi zuba, da ba za a ce ya shiga wuta saboda kuda ba. Asaniya ta ashar, masala ta 11, fihi shahidun lil hadith sahih, a wannan kissa, a wannan kissa, a cikin wannan hadisi akwai shahid, wato abin da ke bayar da shaida ga wani hadisi ingantacce, da annabi ke cewa aljannatu aqrabu ila ahadikum min shirakin alihi wan naru mithla zalik. Annabi ke cewa aljanna tana kusa da ɗayan ku sama da hancin takalminsa, yace wuta ma haka take. Ma'ana aikin da mutum zai aikata ya shiga aljanna aiki ne mai sauki a kusa yake, haka aikin da mutum zai aikata ya shiga cikin wuta shi ma aiki ne mai sauki a kusa yake. Me zai sa ka rarrabe su? Ilimi ingantacce, sanin ilimin Qur'ani da ilimin hadisi shi zai sa ka gane aikin aljanna dan ka aikata, ka gane aikin wuta dan ka nisance shi. In ba haka ba, sai kai ta barin ayyuka mai dama wanda suna sabotar da shiga aljanna da gaggawa, ka fada cikin ayyuka masu yawa wanda suna dadar da shiga wuta ba tare da ka sani ba. Kun gane ku? Asalisata ashara, mas'ala ta 3, ma'rifatu anna amal al-qalbi huwa al-maqsud al-a'zam, dane cewa a ce niyyar zuci ko aikin zuci shine al-maqsud al-a'zam, babbar manufa, hatta inda abadat al-asnam, har a wurin masu bautar gumaka, wato ka dace da su a zuciyi suka fito sama da ka dace da su a zahiri. Shine ba malaman da suka zarar su da martani suka ce to ai wannan mas'ala ta 13 din ta ci karo da mas'ala ta 9 wanda muka mai da martani kanta. Tunda haka ne dan me zai nuna aikin zahiri a can gurin zai dadar da ake mutun ya gurin musulunci tare da cewa a zuciyi baya tare da su, da shi annan ya tabbatar aikin zuciyi shine ne al-maqsud al-a'zam. Ina fatan kun fahimta. To alhamdulillah, abin da muka faɗa na dubbe Allah shi ba mu lada, wanda muka kuskure kuma Allah shi ya taimaka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.